أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na garin Buza domin tunatar da kawunan mu al'amarin da ya shahi addinin mu na musulunci a ma'aifin mu liman malam tsoho Allah ya kara masa lafiya da imani ya gabatar da ni a matsayin bako to sai dai zan iya cewa ni ba bako bane dan gida ne tunda asali na dan madawa ne idan kuma an ce madawa kinan an ce tawa idan an ce tawa Buza ma tana ciki kinan duka gida ne insha Allah zamani ya kai mu da kuma aiki a Nyamai har muka zamanto zama a can gaba daya insha Allah kinan wannan ita ce ziyara ta farko da muka zo a wannan garin da sunan da'awa da sunan tunatar da kawunan mu al'amarin da shahi addinin mu na musulunci ko muna fatan wannan ziyarar ta kasance bayan ta wasu ziyarori su biyo baya da yardan Allah tsarabar da nazo muku da ita shine maudu'i ko bayani akan tarbiyatul abna'i ala tauhid tarbiyyar ƴaƴa akan tauhidi a cikin wannan zaku shi wasu kalmomi guda uku wanda suke da muhimmanci a ciki na farko tarbiya na biyu ƴaƴa na uku tauhidi da farko me yasa ban ce tarbiyyar yara ba bance tarbiyyar yara bane domin idan nace tarbiyyar yara za a sa a cikin kai akan cewa a'a wannan ya shahi bayani akan tarbiyyar yara ne kawai a'a idan aka ce ƴaƴa kenan ya kumshi matukar wannan danka ne to komi shekarunsa komi diyansa da shikokinsa dukkanin wannan a matsayin danka yake kenan wannan yake nuna muna ashe ita tarbiyya a musulunci ba ta karewa idan aka ce wannan danka ne ko wannan yarki ce to ana nufin zaki tarbiyantar da ita har zuwa ƙarshen rayuwarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ƴaƴansa bayan ya aurar da su kuma yana kula da tarbiyyar su suna a gidajen mazajen su amma duk da wannan manzo Allah yana kula da tarbiyyar su ashe sai nuna tarbiyya ita ba ta karewa tarbiyya abu ce wanda take bin mutum daga lokacin da aka aihe sa har zuwa mutuwar sa idan muka ce tauhidi shine kadaita Allah da bauta kadaita Allah da ibada idan kun muka ce tauhidi kenan mun ce musulunci kenan wannan karatun namu ma'anan sa shine wani hanyoyi za mu bi don mu tarbiyantar da ƴaƴanmu akan tauhidi mu tarbiyantar da ƴaƴanmu akan musulunci da farko mu san da cewa su waɗannan ƴaƴa da Allah ya bamu nauyi ne wata amana ce akan wuyoyinmu wanda Allah zai tambaye mu akan ta shi yasa idan kuka lura a cikin a harkun wannan karatun na fara da karatun alqur'ani kuma wannan karatun na fara sani da wannan ayar da na karanta dan ya iya nuna muku abinda nake so in kai gare sa aya ta farko da muka karanta Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani ku anfusakum ku tseratar da kawunanku wa ahlikum da kuma iyallanku idan aka ce iyallanku diyanku sun shiga matanku sun shiga kannanku sun shiga danginku sun shiga da abin da ya kama da haka ku tseratar da kawunanku da ƴaƴanku naran daga wata irin wuta sai Allah ya ba mu misalin ta yace waquduha an-nasu wal hijara wanda ita wutar makamashinta mutane ne da duwatsu wutar duniya makamashinta itace ne ko kuma gas ko gawayi to amma ita kuma wutar lahira makamashinta sune mutane da duwatsu wanda ake bauta ma kinan anan Allah subhanahu wa ta'ala yayi kira akan cewa ya ku wanda kuka yi imani al-imam ibn abbas rahimahullahu ta'ala yake cewa idza sami'ta ya ayyuhalladhina amanu fa'ariha sam'ak fa innahu imma khayrun yu'maruka bihi aw sharrun yunhaka anhu da kaji an ce ya ku wanda kuka yi imani indai har kai tabbas mai imanin ne yace to ka karkade kunnuwan ka kaji domin dai cikin biyu ne imma ayar za ta umurce ka ne da alkhairi ko kuma za ta hane ka ne da sharri to wannan ayar ta umurce mu ne da alkhairi ta umurce mu ne da mu tseratar da kawunanmu da kuma ƴaƴanmu daga wuta ashe wannan ayar me take nuna muna kamar yanda kike kokarin ganin kin samu aljanna kamar yanda kike kokarin ganin kin tseratar da kanki daga wuta to haka ma kai kamata a ce kin yi kokarin ganin kin tseratar da ƴaƴanki daga wuta domin idan zunubin ki bai kai ki wuta ba to laihin ƴaƴanki zai iya kai ki wuta nawa ne daga cikin iyaye dalilin uwayensu dalilin ƴaƴansu za su shiga a wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul kahf dangane da wani mutum da ake ce ma khidir wanda wasu malamai suna ganin annabi ne kuma suna ganin salihi dai ne al-ahammu dai khidir yana tafi tare da annabi Musa sai ya ga wani yaro wani saurayi mai kyau sai ya kashe shi sai Musa ya ce kai aiko ka tabka babban laihi domin wanda ya kashe wani hukunci sa shine a kashe sa da ƙarshe da khidir ya tashi masa bayani sai ya ce masa wannan yaron da ka ga na kashe ya kasance yaron banza ne yana da iyayen kirki to in har ya ci gaba da rayuwa dalilin yaron iyayen za su iya shiga wuta fa ada fa arada rabbuka an yubdalahu ma khayran minhu zakatan wa aqrabu ruhma sai Allah madaukakin sarki ya so dan ya tseratar da su daga wuta sai ya halaka yaron in ya so tunda babu yaron za su iya mi za su iya mikin suna tseratar da kansu abun lura anan shine kun ga Allah madaukakin sarki yace da yaron yana raye to da dalilin yaron iyayen za su shiga wuta ashe kenan kun ga sai ya nuna ashe koda kai mutunan kirki ne rishin kula da tarbiyyar ƴaƴanka zai iya kai ka ame zai iya kai ka a wuta shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa innama amwalukum wa auladukum fitna ƴaƴanku da dukiyoyinku fitina ne a gare ku sukan iya su yi dalilin shigar ku a cikin wuta don haka ƴaƴan da Allah ya bamu amana ce rishin kula da wannan amanar zai iya jayo mu ta talallabiya ta sha mu zuwa wuta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku wanda kuka yi imani kada ku yaudari Allah sai ku yaudari amanar da Allah madaukakin sarki ya dora muku malamai suka ce anan amanar da ake nuhi ita ce ƴaƴan da Allah madaukakin sarki ya baku ma'ana Allah ya ja kunnun ku ce kada ku yaudari amanar da Allah ya baku ta ƴaƴa ya ne zaka yaudari Allah game da amanar da ya baka ta su ta ƴaƴa shine ya kasance baka tarbiyantar da su akan musulunci ba baka tarbiyantar da su akan tauhidi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra kowanne yaro ana aihuwarsa ne akan tafarki ala alfitra ay ala alislam ay ala altauhid kowanne yaro ana aihuwarsa ne akan musulunci ana aihuwarsa ne akan tauhidi sai manzo Allah ya ce fa abawahu yuhawidanihi am yunassiranihi iyayensa ne za su iya su sa ya zamanto ba yahudi ko su sa ya zamanto ba nasari aw yumajjisani ko su sa ya zamanto ba maguje an gane ko ba maguje idan aka ce ba maguje shine wanda yake bautar dutse ko bautar wuta ai aka ce ba majusi asali shine mai bautar wuta to amma dai duka wanda baya bautar Allah madaukakin sarki bancin yahuda da nasaru duka suna shiga a cikin meke da suna almajus majusawa kinan uwa masu girma anan me yake nuna muna kamar yana nuna muna duk diyan da Allah ya bamu a matsayin musulmai suke a matsayin masu tauhidi suke to idan suka zo duniya ragamar su ci gaba da musuluncin ragamar su ci gaba da tauhidin tana ga iyayensu ne idan iyayen sun tarbiyantar da su tarbiyyar ta dace sai su ci gaba da wannan su kasance musulmai ashe dai wannan yana nuna muna ƴaƴan da Allah ya bamu amana ce kuma idan har ba mu tarbiyantar da su tarbiyyar da Allah ya umurce mu ba to mun ci amanar Allah mun ci amanar kawunanmu mun ci amanar waɗannan yaran irin su ne za su zo su jayo iyayensu su zo da su a gaban Allah a ranar alkiyama suna ya Allah wannan shine ma'aifina a duniya bai tarbiyantar da ni ba bai koya mini musulunci bai koya mini addini ba ya Allah ka saka mini akan wannan sai a ce da kai da shi duka kuje wuta wannan shine kenan kina yan uwa masu girma wannan yana nuna mana ƴaƴanmu amana ne akan mu to sai dai abun tambaya ya ne ya kamata mu tarbiyantar da su akan tarbiyya ta musulunci tarbiyya ta tauhidi akwai misallai na magabata da annabawa da sahabbai na yanda suke kula da tarbiyyar ƴaƴansu a bangaren tauhidin su za mu ba da misalin guda hudu daga ciki mu fara da misalin annabi yaqub alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa am kuntum shuhadaa idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun annabi yaqub Allah ya basa diya 11 maza yanzu lokacin da yazo mutuwa bayan diyan nan nasa hukowanni da jikoki diyan nan nasa kowanne da hurhura a kansa su ma sun tsuwa uwayen wasu kakannin wasu ne amma da yazo rasuwa sai da tattara ƴaƴan nasa yace ya ku ƴaƴana zan fa mutu yanzu rayuwata ta zo ƙarshe ina son ku bani labari in na mutu me za ku rika bauta ba akan wani addini za ku tahiya Allahu akbar wai kaji fa ƴaƴan nashi ba ƴan ƙanana bane menene lattizawa ne uwayen wasu kakannin wasu ashe wannan sai nuna ashe komi girman diyarki komi girman ɗanka bai wuci kami ba bai wuci ka tarbiyantar da shi ba yana buƙatar tarbiyyarka yace musu idan na mutu mi za ku bauta ma suka ce na'budu ilahaka wa ilaha abaika babu wanda za mu bauta ma in ba abun bautar ka ba abun bautar iyayenka wane ne shi kenan Allah madaukakin sarki za mu bauta ma Allah za mu tai a matsayin musulmai ba za mu shirka da Allah madaukakin sarki ba kun ga misali na tarbiyya akan mi akan tauhidi da Allah cikin kuwace ce ta taba tambayar diyarta ke ku kina musulunci nan naki da kyau wace ce kamin ta razu ta tara diyanta in na mutu bisa kan wani addini za ku yi ba kowa ke haka ba to ku ji annabi da kansa ma da Allah ya ba sa addu'a mai yankan waka in yayi addu'a kai tsaye Allah zai karba amma yana binciken addini ƴaƴansa misali na biyu shine misali na Luqmanul Hakim mafi yawan malumai sun tayi akan cewa ba annabi bane amma ɗai ne daga cikin mutanen kirki wanda Allah madaukakin sarki ya azurta sa da hikima ɗai ne daga cikin manya-manyan malumai na da ya zo yana ma ɗansa nasiha sai yake cewa ya bunayya la tushrik billah إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الله yake ba mu labarin Luqman yace Luqman lokacin da yake ma dan sa wa'azi yace masa la tushrik billah kada kai shirka da Allah kada ka hada Allah da kowa sai ya fada masa dalili yace inna shirka la zulmun azim domin ita shirka zalunci ne mai girma Me yasa Allah madaukakin sarki siffanta shirka da zalunci mai girma? Me ake ce ma shirka shine bautan wani Allah ko hada Allah da wani a cikin bauta? To dan me yasa Allah ya siffanta shirka da zalunci? Allah ya siffanta shirka da zalunci ne dan saboda ya za a ce wanda ya halicce ka yake baka ruwan da kake sha yake baka iskan da kake shakawa yake baka lahiya kake tahiya da izinin sa kuma bayan duk wannan abun da yayi maka amma kuma kace baka yadda shi kamata a bauta ma ba amma kun baka yin abun da yace amma kuma kana yin abun da ya hana dan Allah akwai zaluncin da yake wannan babu zaluncin da yake wannan shi yasa Allah yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma ku shi wannan uba ne yake ma dan sa wa'azi akan haka kina kun ga yanda magabata suke kula da tarbiyyar ƴaƴansu akan tauhidi akan jin kunnuwansu game da shirka dan sun san hatsarin shirka misali na uku shine uga katokata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kasance yana tarbiyyar ƴaƴansa akan me yana tarbiyyar sahabbansa akan tauhidi kuma sahabban ma musamman yara kanana zan ba da misali guda biyu daga cikin misallan misali na farko wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki ya goyo dai daga cikin sahabbai da ake cewa Mu'adh bin Jabal san manzo Allah mutunni wanda baya da girman kai ku ji darajar sa shine shugaban musulmai shine shugaban duniya shine shugaban halittu amma yana hawa jaki bayan ma hawa jakin har ma wani yake goyowa akan jaki kusan sarki ko ba ya hau jaki ba an gane da kyau ko raƙumi ma sai da ket to balantana jaki kuma in ya hau jakin ma kuma ya goyo wani kai jakin ma haka yake hawan sa babu shin hida an gane da kyau wannan shine kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goyo Mu'az suna tahi Mu'az lokacin yana yaro yace sai manzon Allah yace mini ya Mu'az atadri ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah ya kai Mu'az shin ka san menene haƙin Allah akan bayu sannan menene haƙin bayu akan Allah sai Mu'az yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsu suka hi sani wannan ladabi ne nayi an maka tambayar abinda baka sani ba sai kace Allah da manzonsu suka hi sani sai manzon Allah ya ce masa
haqqullahi 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Kun ji tauhidi ko? Haƙƙin Allah akan bayo, durwacin Allah akan bayo, akan halittu, akan mutane, akan aljannu, akan duk abin da Allah ya halitta, shine su bauta masa, ba su hada sa da komai a wajen bauta. Ku ji manzo Allah yake faɗa ma wannan yaron, yaro ne karami, manzo Allah yake masa wannan nasiha tun yana dan karami. Sai yace wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yudkhila an-nara man la yushriku bihi shay'a. Haƙƙin shi kuma Allah, haƙƙin su ko mutane akan Allah shine kada yayi azaba ga dukkanin wanda baya masa shirka, kada yayi azaba ga dukkanin musulmi. Ma'ana idan kuka lura wannan abubuwa guda biyu ke karantar da mu: haƙƙin Allah akan muta, akan bayu, haƙƙin bayu akan Allah. Kuma shi wannan haƙƙin na biyu Allah ne dora ma kansa, tare da yana da dama ya ce a'a, ku ba ku da wani haƙƙi a kansa, shi ɗaya yake iya sa ku abin da yake so. Amma kuma dan saboda adalcin Allah maɗaukakin sarki, sai ya dora ma kan shi dukkanin wanda ya bi sa, ya yi masa tauhidi, ya kadaita sa da ibada, to shi alƙawali ne a wajen Allah ba zai sanya sa a wuta ba. Menene kishiyar wuta? Me ye kishiyar wuta? Ku bani amsa. Me ye kishiyar wuta? Aljanna ko? Kenan idan baya wuta, kenan yana ina? Kenan yana aljanna. Wannan shine haƙƙin mu akan Allah, wanda Allah ya dora ma kansa. Amma wannan ba zai taɓa samuwa ba sai mun bi Allah, sai mun yi tauhidi, mun kadaita Allah da bauta ba tare da mun hada sa da komai a cikin bauta ba. To kun gani yanda manzon Allah yake ma yake tarbiyyar sahabbansa akan tauhidi. Misali na hudu shine misalin ɗaya daga cikin mataye na sahabbai. Mun kai misalin duka maza, to bari mu ba ku misalin mata, su ma yanda suke kula da tarbiyyar ƴaƴansu akan tauhidi. Misalin da zamu bada na mata shine misali na ɗaya daga cikin mata sahabbai da ake ce ma Ummu Sulaym radiyallahu anha. Ummu Sulaym, Allah ya yarda da ita, ɗaya ce daga cikin manya-manyan mata sahabbai wanda tarihin musulunci ba zai manta da su ba, wanda suka ba musulunci gudunmuwa ta ƙarhinsu da dukiyarsu da 'ya'yansu. Ummu Sulaym daga cikin tarihinta shine lokacin da ta ji labarin zakkuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ji labarin musulunci, musulunci ya ratsa ta, sai ta musulunta. Yanzu bayan ta musulunta, sai mijinta ya ji labari, ya ce kin musulunta? Ta ce eh, na musulunta, kuma kai ma ina kiranka da ka musulunta. Sai ya ce ai, hal abada ba zan musulunta ba. Ta ce toho, in baka musulunta ba, ka haramta a gare ni, domin baya halatta musulma ta auri kahiri. Ya ce eh, na ji. Ta ce to, ni zan tahiya in bar maka gida. Ya ce Allah ya kiyaye hanya. Ta ɗauko kayanta, ta jayo ɗanta, dama tana da ɗa guda tare da shi ake ce ma'ana, sai ta jayo ɗan. Ya ce ina zaki da ɗana? Ta ce kaka, ina zani da shi. Da na musulunta, shi ma ya musulunta, sai da na kai shi ya musulunta, don haka shi ma daga yanzu ba zai zama a ƙarƙashin ka ba, tun da shi ma musulmi ne. Tana shan wannan yaron, ga manzon Allah ya zo a Madina, sai ta zo wajen manzon Allah, ta aje ɗan gabanta, gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ce ya manzon Allah, babu wani mutum daga cikin mutanen Madina face ya maka kyauta ta girmamawa, to amma ni ba ni da abin da zan maka kyauta da shi, amma ga ɗana nan na baka shi ya yi maka hidima yanda kake so. Wannan matar ɗanta gaba ɗaya ta ɗauka ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zan yi ma manzon Allah hidima, wai ɗanta ya zamanto ɗan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun san dan me yasa ta yi wannan? Dan in ta ba manzon Allah shi, to tabbas tana da tabbacin ta tseratar masa da mi, da addinin sa ta tsayartar masa da tauhidin sa kuma zai samu tarbiyya domin a gidan tarbiyya aka kawo sa. Haka ko Mu'az, haka ko Anas Allah madaukakin sarki ya samu rayuwar sa albarka, ya tashi a gidan tarbiyya, gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ya kasance ɗaya daga cikin sahabbai guda bakwai mafi hardar hadisai daga cikin manya-manyan me yake da suna malumai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kun gani a cikin wannan labarin na Ummu Sulaim za mu samu abubuwa kamar haka. Abu na farko, ashe ki yi kokari yanda kike musulma, yanda kike mutumin kirki, ki kokari ƴaƴanki ka sun zaman to haka. Kada ke lokacin sallah zai ki tashi ki sallah amma buruwan ɗiyanki sun yi sallah ko bishi sallah, kina sa hijabi ki huta amma buruwan ɗiyanki suna sa hijabi ko ba su sa hijabi. Abu na gaba kuma, yana da kyau kowace mace in tana da ɗiya ta samu wanda yake malami mai addini mai ilimi mai tarbiyya, ta sa shi a hannun malamin don ya koyar da shi ilimi. Domin yana daga cikin abin da yake jayo jahilci, yana daga cikin abin da yake jayo taɓewa ta yaro, yana daga cikin abin da yake jayo lalacewar yara su fandare ma addini, su fandare ma hanya, su fandare ma tauhidi, shine jahilci. Kinan daga cikin hanyar da zaki iya tarbiyantar da ƴaƴanki, daga cikin hanyar da zamu iya tarbiyantar da ƴaƴanmu akan tauhidi, shine abu na farko mu yi kokarin ilmantar da su. Kuma ilimi ta hanyoyi guda biyu, gida da waje. Ke a gida kina badawa, kuma a waje idan kika sa su makaranta su ma can ana ba su. Allah subhanahu wa ta'ala da yana zancen tauhidi yace fa'lam annahu la ilaha illa Allah, ka san da cewa fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal, sai Allah ya fara da ilimi. Ka nemi ilimi wanda ta hanyar ilimin ne zaka san babu abun cancanta da bauta in ba Allah shi kadai ba. Kenan ku sa ƴaƴanku a makaranta, a makaranta ne za a karantar da su man rabbuka, wane ne ubangijinka, ma man nabiyuka, wane ne annabinka, ma dinuka, menene addininka. A makaranta za a koyantar da, za a koyar da su wannan. Kinan hanya ta farko daga cikin hanyoyi na tarbiyantar da ƴaƴanmu akan tauhidi shine mu sanya su a makaranta. Kun ba kowace irin makaranta ba, mu zaɓi makarantar da ta dace, makarantar da muka san mutane ne masu sunna, mutane ne wanda suna da ilimin, mutane ne kuma masu tarbiyya. Ba makarantar da za a koya ma yara waƙe-waƙe ba kawai, makarantar da yarinya za ta yi makaranta kuma ta taso tana soyayya, ko makarantar da za a koya ma yara kawai bara da abin da ya kama da haka, makarantar da za a koya ma yara tarbiyya, ana ba su ilimi kuma ana tarbiyyantar da su. To irin wannan makarantun nan su ya kamata ku sa ƴaƴanku. Sannan idan muka koma a ɓangaren shi ma karatun boko, daga cikin hanyar da zaki kula da tarbiyyar ƴaƴanki na fannin tauhidi, musamman mu a wajenmu da yake a wajen barikin nan, akwai makarantun nan boko iri-iri. Akwai makarantun nan boko na ƴan duniya, akwai makarantun nan boko na kiristoci, akwai makarantun nan boko na yahudawa, akwai makarantun nan boko na musulmai, akwai makarantun nan boko na ƴan baruwanmu da komai sai duniya. Ka sa ɗanka a koda ekol ce, ka sa ɗanka a ekolkin musulmai wanda kana da tabbacin ba za a koya musu wani addini wanda ba musulunci ba. So da yawa ina ba da labarin wani ma'aifi da ya sa ɗansa a wata makarantar boko ta kiristoci mission. Yaron wataran ya zo zai ci abinci tare da ma'aifin nasa, sai ma'aifin ya ga yaron ya rumsa idanu yana faɗin wasu abubuwa ya ƙare sai haka. An gane da kyau ko irin abin da kiristoci suke yi? Sai ma'aifin yace masa kai ina ka koyi wannan sai yace ai alakwal aka koya mana in za mu ci abinci mu yi wannan bayan a musulunci mi aka ce musu in za su ci abinci mi za su ce bismillah in sun kare alhamdulillah to yanzu an koya musu ga wanda za su kira in za su ci abinci to kun gani ashe sai nuna lakwal makaranta suna da tasiri a wajen tarbiyyar yaran mu akan tauhidi kina hanya ta farko ta tarbiyyar yaran mu akan tauhidi shine mu koya musu mu sa su a ilimi mu sa su a makarantun da za su koyi ilimi na addini abu na gaba daga cikin hanyoyin tarbiyyar yara akan tauhidi shine ta'widuhum ala aljiddi wat tawakkul koya ma yara kokari da tawakkali dogaro ga Allah madaukakin sarki me ake nihi koya ma yara dogaro da kokari ma'ana idan kuka lura a wannan lokacin akwai wa'anda akwai yaran da suke zuwa wai lalacewa ta kai ga yanzu akwai yaran da suke zuwa a wajen boka me suke so boka ya musu asirin da za su yi kudi yanzu da Allah inda yaran mai kokari ne inda yaran mai tawakkali ne ya je wurin boka wai ai mishi sihiri ya je abin ga a ku bani amsa ya je ba sai je ba dan an koya masa in baka samu ba to Allah ne bai so ka samu ba an gane da kyau ko domin a me yake da suna a wancan da muka tsallake akwai wani misali na me ake ce masa hadisi na Abdullahi bin Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi sai manzo Allah ya ce masa ya gulam inni uallimuka kalimatin ya kai yaro ni zan koyar da kai wasu kalimomi ihfazillaha yahfazuka ka kiyaye dokokin Allah kai ma Allah sai kiyaye ka ihfazillaha tajidhu tujahaka ka kiyaye dokokin Allah zaka same sa a gabanka ma'ana in ka kiyaye dokokin Allah to duk lokacin da ka shiga kunci ka shiga tsanani Allah zai kawo maka dauki shine ma'anan tajidhu tujahaka sai ce wa idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi roko to kada ka roki kowa in ba Allah ba addu'a idan zaka yi kada ka roki kowa in ba Allah ba wa idza sta'anta fasta'in billah idan kuma zaka nemi agaji an gane ko zaka nemi taimako to kada ka nemi taimakon a wajen kowa in ba Allah ba ma'ana duk abun da babu wanda ya isa maka shi in ba Allah ba to kada ka nemi taimakon kowa a wajen sa sai ya ce wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa qad katab illa qad katabahu Allah alayka illa qad katabahu Allah lak ka san da cewa da al'umma za su taru dan su amfanar da kai wani abu to su isa su amfanar da kai da komai ba in ba abinda Allah ya rubuta maka ba yanzu yaran da aka tarbiyantar da shi aka nuna mishi babu wanda ya isa ya bashi wani abu wanda ba Allah ya kaddara zai same shi ba zai je a wurin boka dan saboda a masa sihiri za ta je a wajen boka dan a mata magani ta samu mishi ko da a mata magani ta gori kishi ya ko abinda ya kama da haka ya san da babu wanda ya isa ya amfanar da shi da wani abu sai abinda Allah ya rubuta shi kenan sai abinda Allah ya kaddara zai same shi sai ce walaw ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka bi shay'in illa qad kataba illa qad katabahu Allah alayka kuma da al'umman duniya gaba dai su taru don su cutar da kai to bu su isa su cutar da kai ba sai da abinda Allah ya kaddara zai same ka yaran da ake koya masa wannan akan cewa babu wanda isa cutar da kai in ba abinda Allah ya kaddara maka ba zai ji tsoron aljani zai ji tsoron wai wance da an ce masa hirciya ce ba za ta ji tsoron shi ba za ta ji tsoronta ba ba zai ji tsoro ba dan me yasa dan ya san da ba abin da ya isa ya same sa in ba daga wa ba in ba Allah ya so ba to kun ga yanda manzo Allah yake tarbiyyar sahabbai akan me akan tauhidi akan dogaro da wa akan dogaro ga Allah madaukakin sarki idan yaro ba a koya masa dogaro ga Allah ba shine yaro idan ya rasa zai iya tahiyaye sata shine yaro idan ya rasa zai iya tahiyaye hoshi da makami shine yaro idan ya rasa zai iya tahiyaye kidnapping shine yaro idan ya rasa zai iya tahiya ya bada kanshi in mace ce ta bada kanta ayi amfani da ita dan saboda ta samu kenan yaron da ya tashi akan tarbiyya ta cewa duk abunda Allah ya kaddara zai same sa zai same sa yaron da ya tashi da dabi'a ta tawakkali dogaro ga Allah ba zai taba fantarewa akan tafarki madaidaici ba in ba wani daga cikin talallabiya take iya samun kowa ba na kuskure shi yasa shi ma a wannan bangaren ina yawan ba da misali da wani yaro da mahaifansa suka rasu baya da kowa a gari sai ya komo a masallaci ya zamna yana kyaran masallaci da kula da masallaci masallaci ne gidansa bai da ko ina sai masallaci in aka kare sallah sai shi nemo dan abin da zai ci in bai samu ba kuma ya hakura wata ran ya kwanta an kare sallah ya kwanta yana jin yunwa sai aka yi daidai akwai ɗaya daga cikin masu kuɗi da ya sallah a masallaci an kare sallah sai ya lura da wannan yaron ha ga dukkan alamu yunwa yake shi sai ya huddo kuɗi ya ba wannan yaron sai ya ce nagode malam Allah nagode Allah ya saka da alkhairi sai alhajin ya ce masa sannan duk in kai bukata ka zo a wurina zan baka an gane da kyau ko duk in kai bukata ka zo a wurina zan baka kuɗi sai yaron ya ce masa a'a alhaji ba sai na je wajenka ba wanda ya turo ka ka kawo mini yanzu to in nayi bukata shi zai ƙara turo ka kawo mini ba sai na je na roke ka ba kuna gane wannan karatun ne yanzu roƙon alhajin yayi amma alhajin ya bashi ko da alhajin yace to duk in kai bukata ka ji sai ce a'a wanda ya turo ka ka bani yanzu to in ni rasa zai ƙara turo ka ba sai na je na roke ka ba wannan shi ake cewa dogaro da mi dogaro ga Allah madaukakin sarki to ku koya ma yara dogaro ku koya ma yara juriya kenan in ku koya ma yara dogaro kun tsiratar da tauhidin su kuma sannan kun tsiratar da su daga faude ma hanya kama duk wata hanya ta samu kaji yanzu yanda idan kowa ya rihi shi dai ya samu dukiya ta kowace hanya shi dai ya samu dukiya in ma ya je tsahi ne shi dai ya samu dukiya wallahi abin yana bani mamaki kowa kudi yake so kuma ta kowace hanya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'ti 'alan nasi zamanun la yabalu al-mar'u ma akhadha min halalin am haramin lokaci zai zo da mutane za su rika neman dukiya ido rihe ba ruwan su ta halal ce suka samu kudin ko ta hanyar haram yake halal yake haram ana ba da misalin wani saurayi da tsiya ta kai masa tsiya sai ya ji wajen boka aka yi rishin sa abu mace ce bokanyar yanzu kudi yake so yayi yace ma bokanya ni kudi nake so in yi ta kowace irin hanya tace kudi dai kake so ko tace to za kai kudi amma da sharadin sai ka cire ijiya guda ka kawo an ba aljannu sai kai kudi yace zan dai kudin tabbas ko yace eh za kai kudi kamar yankan wuka tace to zan je in sa a likita a cire min ijiya ta in kawo ya so shi kenan sai to ba matsala ya je aka yi aiki aka hudda ijiya ko ya komo yanzu ya zo kawo ijiya sai ya isko bokanya a cikin hijabi wai ma'ana bokanya ta tuba an samu wani ustazu ya mata wa'azi ta tuba ta bar bokanci yanzu ga ijiya ya kawo to bokanya ya ce ka kamace mini bokanya ni yanzu musulma ce malama na tuba na bar abin da nake yace to ina alƙawarin da muka yi da ke ga ijiyar na ko ta san kai da ita ni na bar bokanci an gane ko yanzu an yi bi babu ko
babu ijiya, babu kuma mi, babu arziki. Me ya jayo wannan? Bai samu tarbiyya ta tauhidi ba, ta cewa in ya rasa wa abai so ya samu ba. Allah, in Allah ya kaddara zai yi kudin biyan da za a yi, sai ya me, sai ya yi kudin. Kamar yadda muka ga hadisi na meke da suna Abdullah bin Abbas. Kenan wannan shine kenan. Ɗan uwa masu girma, yana daga cikin hanyoyi na tarbiyyar yara akan tauhidi, ta'widuhum alal alfazi addiniya, saba ma yara da faɗin lafuzzai na addini. Akwai alfazu tauhid, lafuzzai na tauhidi. Me ake cewa lafuzzai na tauhidi? Shine misalin faɗin insha Allah, in Allah ya so. Misalin faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalin faɗin subhanallah. Misalin faɗin alhamdulillah. Dukkanin su wannan alfazu tauhidi ne, lafuzza ne na tauhidi. An yi wani abu, maimakon ya ce na shiga uku, wayo Allah na shiga uku, na lace a ce kai, ba haka ake ba. In wata musiba ta zo mutum sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku koya ma yaranku lafuzza na tauhidi. Amma yanzu sai ka ga mace ita ma ke koya ma ɗiyanta me yake da suna lafuzza na zagi, lafuzza na ashar, lafuzza na tsinuwa, da lafuzza ma na kahurci. Domin kamar yadda akwai lafuzza na tauhidi, haka kuma akwai lafuzza na kahurci. Za mu kawo misali su. To ku koya ma yaranku lafuzza na tauhidi. In abun alkhairi ya same ka, sai ka ce alhamdulillah, na gode ma Allah, domin ta dalilin shi ne na me, ta dalilin shi ne na samu wannan abun. Da ba dan shi ba, da ba mi ba, da ban same shi ba. Koya ma yaro insha Allah, in Allah ya so zan yi kaza insha Allah. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah. Kada ka ce zan yi wani abu gobe, face sai ka ce in Allah ya so. Insha Allah, in Allah ya so kalma ce ta tauhidi. Kinan in Allah bai so ba, abin ba zai tabbata ba. Duk yaron da ya tashi da irin wannan kalmomin na tauhidi, kalmomi na alkhairi suna hitowa a bakinsa, zaka ga Allah ya ma rayuwarsa albarka, Allah ya tsine masa tauhidinsa. A irin wannan za mu iya bada misali guda biyu. Misali na farko, muna ma iya tsaya ga wannan misalin kawai, shine wani bawan Allah ne, waziri ne na sarki. In an ce wazirin sarki, shine wanda kodi shi yana tare da sarki. To shi ya kasance mutunan kirki ne, mutun ne duk abin da aka yi sai ya ce khairan insha Allah, alheri ne in Allah ya so. Khairan insha, domin wannan alama ce ta tauhidin mutum. Kenan yana nuna tawakkalin mutum ko? Duk abin da aka yi sai ya ce khairan insha Allah, alheri ne in Allah ya so. Yanzu ana nan wataran, sai dan harcin sarki ya guntsire. Guntsirewa gaba ɗaya, dan harci ya guntsire ya faɗi, ga jini na zuba. Wazirin nan sai ce khairan insha Allah, sarki alheri ne in Allah ya so. Sai sarki ya ce lalle ka ma raina ne, hannuna ya guntsire, ina cikin musiba, ka ce min alheri ne in Allah ya so? Ina alheri a cikin guntsewan dan yatsa? Ku liƙe mini shi. Yasa aka liƙe bafadan nan, aka liƙe wazirin nan. Yanzu bayan an yi kwana biyu, dama sarkin ya saba kowanne sati, kowace juma'a yana tahiya wajen hutu a daji. To a wata juma'a yana cikin hutun ya je, sai ya yi nisa da fadawansa, ya je can yana tahiya yana kallon a bakin kogi. Yana tahiya ko sai ya daidai da wasu mutane, sai mutanen suka kama sa. Ashe su mutanen wani gunki suke bauta ma, wanda duk shekara sai an yanke masa mutum, duk shekara sai an yanke masa mutum bakin ruwa, bakin teku.
suna ganin sarki goshe su kama shi kuma babu kowa tare da shi da su kama shi an zo za a yanka su ce ku tsaya ku diba an bayyana ta na kasa ko da aka diba sai a gaba ba dan horce guda suka ce kai a wanga yana da aibi kuma kun san da abinda ake yanke ma gumki abinda baya da aibi ne baya da wata na kasa sai aka saki wannan sarkin suka ce tahi kai na kasashe ne an gari da kyau ko yanzu sarki suna sakin shi farkon abin da ya fara tunawa shine wancan bafadan da lokacin da dan ya santsaye gunsi ya gunsi yace me alheri ne in Allah ya so a wannan lokacin sarkin yana komawa yace a huddo masa da bafadan nan ya ba bafadan labari sai bafadan yayi dariya yace khairan insha Allah alheri ne in Allah ya so sai yace to amma ni abin da ya bani mamaki lokacin da nace aje alike ka haka kuma duk da nace alike ka cewa kai khairan insha Allah alheri ne Allah ya so me yasa ka fadi haka sai ce to ai kai sarki baka sani ba ai ka san da ni duk inda kake ina tare da kai ban rabuwa da kai da a ce wannan balagurun da kaje ba a kaso nake ba da yanzu tare da kai nake in kai aka ga kana da nakasa ni kun banda nakasa kenan da ni za a mi da ni za a yanki ya zaman to alheri kai bai zaman to alheri ba ku ce khairan insha Allah wannan shine kenan kenan wannan shine amfanin fadin kalmomi na tauhidi idan abu ya same kina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya musanya miki da alkhairi misalin ummu salama mijinta ya rasu abu salama tana son mijinta bayan yaro sai damuwa ta shige ta sai manzon Allah ya turo mata da sakon cewa babu wani mutum da zai shiga wata musiba sai ya rike cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un illa abdalallahu lahu ma huwa khairan minhu babu wani mutum da zai shiga wata musiba yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un face sai Allah ya musanya masa da wanda yi sa alkhairi tace da labarin yazo mai shi nace ka anya ko a mazaje zan samu wani mutum wanda yi Abu Salma alkhairi tace amma to tunda manzo Allah ne fadi ko abin zai iya tabbata tana ko kare idda sai manzo Allah ya turo mata sakon cewa yana so ya aure ta inna lillahi ta yi amfani ko bata yi amfani ba da manzo Allah na mijinta ana hada su ma dai ba a hada su dai wannan shine amfanin sabo da kalima ta tauhidi kina maimakon ku saba ma kanku da kalmomi wanda ba su da ma'ana ku saba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un insha Allah alhamdulillah zaki wani abu bismillah kina ku koya ma yaran ku fadin wannan kalmomi abu na gaba daga cikin hanyoyi na tarbiyyar yara akan tauhidi shine a ta'widuhum meke da suna muraqabatillah koya musu tunawa da cewa Allah yana kallon su ma'ana ku rika tsoratar da yaranku Allah ma'ana ku rika tuna ma yaranku Allah kai ku ji tsoron Allah fa Allah shine wanda ya halice mu Allah shine mai azaba in kuna ƙarya Allah zai muku azaba marmakon ku rika tsoratar da yara dodo ko da yake yanzu an bar wannan dodo ko tunda yanzu me yake da suna an saki me yake da suna da yawa daga cikin al'adodi wanda suke masu kyau na Hausa da ma wanda ba su da kyau da tsoratar da su wani abu wanda yake tsoratar da su sai na hada ma babanka sai kaga yaro yana tsoron baban shi amma baya tsoron Allah yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah suna tsoron mutane amma ba su tsoron Allah koya musu ku sama yara cewa duk inda suke Allah yana ganin su in kai ƙarya fa Allah zai maka azaba in kai cuta fa in kai sata Allah yana ganin ka kuma Allah ya la'anci masu sata kinan ka bar sata kaji ko haka a sama yara tsoron Allah su saba da cewa akwai mai ganin su in kowa baya ganin su wa yana ganin su ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا باب وني متون أكو فاتي الله إنه هدون سو بير فاتي نشد سو الله ني باكو فاتي شد فاتي نبكون سو الله ني كاسا غهاكا كو سما غهاكا ينا دينان تارا دسو daga cikin misali shi ma na yanda iyaye suke koya ma yaran su tsoron Allah shine akwai wata ma'aifiya mutum ne kirki da take da danta ko da yaushe ta rika ce ma danta ka kasance mai gaskiya ka bar yin ƙarya don Allah baya son masu ƙarya kuma duk inda kake in kai ƙarya Allah yana ganin ka yanzu yaran nan sai tattara masa kuɗi ta tura sa a Baghdad ya je dan yayi karatu yana dan shekara 17 aka tattara masa dinari 700 ne ko hiya da haka ko kasa ga haka na manta kudi ne masu yawa yanzu an kwatanta su da sefa kaje wannan su shine guzirin naka na kai karatu tukun sa a lokacin tahiyar kasa ake ko kuma tahiya akan doki ko raqobi kadan ne kuma suke tahiya akan raqumi mafi yawanci ba su da ma raqumin kasa ne suke tahiya sai ce yake ma'aifiya ta kame in je ina son ki mini wasiya ta karshe yace wasiyar da zan maka shine a ko ina ki ka san ga cewa Allah yana ganin ka kada kai ma kowa ƙarya ka kasance mai gaskiya yace to insha Allah ma'aifiya ta na miki alƙawarin zan kasance mai gaskiya ba zan yi ƙarya ba don Allah yana gani na ana akan hanya sai barayu suka tare su cikin kwambasu aka tattare su aka bibbincike kaya aka kwakwace kuido abin da ke tare da ku a ni wangaici ni ba ni da komi a to ni ba ni da komi aka kawo ga wannan yaran aka cike miki tare da kai yace a tare da ni akwai dirhami 400 sai suka kwashe da dariya suka ce ka jiyo wannan yaran wai shine ke tare da dirhami kuma har ma yana fadi ka san da cewa yaran mahaukaci ne akwai tabe hankali da shi suka kawo aka ce to kutai sai shugaban nasu ya ce mi kuka samu suka ce kai mun ma samu komai wai sai wancan yaran ya ce mana wai yana dubu ya ce kuma ku kyale shi tai ka ce dan yaro ne ya ce ku kira ku zo da shi aka je aka tarbo su aka zo da yaran ya ce ka ce kana da ka ce muke gare ka dirhami 700 to hiddo su gani sai ya huddo su daga cikin kugun sa tunda anan suke boye kudin ya huddo su ya zube yace to yace kana dauke da wannan kudin me yasa da aka tambaye ka baka ce baka da komi ba yace dan saboda in nace ba ni da komi na yi ƙarya kuma in nayi ƙarya Allah na gani na kuma nama uwata alƙawarin cewa bazan mata ƙarya ba ina tsoron in saba alƙawarin ma'aiyata a wannan lokacin sai barawon ya washe da kuka yace ka ji wannan dan yaro fa wai yana tunanin Allah yana ganin sa kuma har ma baya so ya saba alƙawalin da yama Allah to ina ga mu shi mu ma ba mu tunanin Allah yana ganin mu ina alƙawalin da muka ma Allah lokacin muna cikin ciki akan cewa zamu bi sa wannan magana ta wannan yaro ita tayi dalilin shiriwar wannan mutunan a wannan lokacin kuma mutumin yayi umurni ce a maida mishi kudin shi yace kuma ya tuba daga wayo ya bar sata yaran su ma suka ce to tunda ka tuba shugaban ba mun tuba wannan shine kenan kida kun ga tarbiyya ta me ta yara idan kuka tarbiyantar da kanku yaran ku ku za ku ji dadi a farko domin da Allah wanda take da da barawo kamin kowa ya fara kuka wa zai fara kuka don in zai sata a ina zai fara a gida zai fara kudin adashakin aje an yayi shit da su kin tattara kina son ki biya bashi kudin kaza kudin biki ya dauke kaza da kaza an doku kayan wance ke za a zo in ba ke ba uban za a zo wanda zai fara shan wahala in diya ba su da tarbiyya su ne iyaye haka kuma in suka samu tarbiyya wanda za su fara jin dadi su ne wa su ne iyayen kin rishin tarbiyyar yara musamman kuma tarbiyya ta tauhidi farkon wanda za su fara lala farkon wanda za su fara cizon yatsa za su fara sun shiga uku sun lalace su ne ku iyaye bayan ku iyaye sannan al'ummar da suke tare da yara shine matsalar tarbiyya shine in babu tarbiyya iyaye ba za su hankalin su ba zai kwanta ba sannan su ma al'ummar da yaran suke tare da su hankalin su ba zai kwanta ba shi yasa wani daga cikin masu hikima yake cewa idza lam tattasi' akhlaqu qaumin tadiqu lahum fasihatul biladi idan ya kasance mutane ba su da tarbiyya ba su da kyakkyawan dabi'u to komi yalwan garin su zai takure musu ma'ana komi arzikin su ba za su yi dadin zama ba babban misali shine kasashen turai duhu a wannan arzikin da ke gare su amma kullun cikin babu kasar da aka yi yawan hwade kamar kasashen turai babu kasar da ini ba zai wuce ba sai kaji an ce an yi kisa kamar kasashen turai duk wannan abu ne kace fuboyewa ne ake yi amma dole idan abu yawa dole sai ya hito ba a jima ba wani musulmi aka isko sa a masallaci har video yanda aka dauki yuka ana daddaba mishi yanda ka san dai zaka caccaka wani buhu haka gana na miki da suna na albasa ko kuma na wani hatsi da kake so ka hoshe haka aka yi mishi aka caccake sa ini ba zai wuce ba sai kashi an ce an kashe wani bakin hwata domin suna kyamar bakakin hwata da abin da ya kama da haka akwai arzikin amma kuma misali mu anan wani arziki ne na ƙasa Allah bai muna ba Allah ya muna komi na arzikin ƙasa amma munanan ɗabi'u na wasu magabata namu ya hana mu ci amfanin arzikin mummunar ɗabi'a ta babakere da handama da son ni kadai da gani da zalunci cin hanci kaza da kaza duka ya hana mu ci gaba kina wannan shine kenan ƴan uwa masu girma daga cikin hanyoyi na tarbiyyar yara akan tarbiyya ta tauhidi tarbiyya ta musulunci shine al-qudwatul hasana ma'ana ku iyaye ku kasance ma yaranku abun koyo domin Hausawa ke cewa inda saniyar gaba ta sha nan ta baya za ta sha akwai wata almara da magabata suka yi ta dawi su ne ya hutu ɗiyan shi na bayan shi yana tahe yana takama ta tahiya sai ɗiyansa su ma suka biyo su ma suna tahi suna takama suna tahiya irin yanda yake yi tahiya ta kasaita da nuna isa yana waiwayowa sai ya kalle su sai ce kai ku asuwa za ku yi irin wannan tahiyar sai suka ce masa a mun ga kana yi shi yasa mu muke yi an gane ko ma'ana me yake nunawa abinda yara su ga iyaye na shi me shi za su shi ne sai suke cewa مشطاووس يوما بعجاج فقلد شكل مشيته بنوه فقال علام تختالون قالوا بدأت به فنحن مقلدوه سيتي وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه سكتي دوان ديارا دكاك ياتاش دا الديني to ba wai cikin kai ne abun ya zo masa ba a'a ya koyi wani daga cikin iyayensa ne yake addinin duk yaron da kaga ya lalace to ya koyi wani ɗaya daga cikin iyayensa ne ya lalace kin wannan shine kenan wannan me yake nunawa idan muna so yaran mu su kasance na kirki su kasance masu tauhidi to mu fara gyara kan mu sannan wannan ayar in na karanta ta wallahi har kusan hawaye nake yi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا دو ان da suke tsoran in sun mutu ayan su su bazzare su salwance su lalace su tambade su rasa tarbiya to su ji tsoran Allah to mu mun yi alƙawalin zamu kula musu da zuriyar su ma'ana idan ka kasance mutunan kirki to alƙawali ne Allah yayi sai ya baka diya na kirki koda ko a farko Allah ya jarabce ka da dafan darare wallahi in kai mutunan kirki ne yaran nan sai yadda ƙarshe ya kasance mutunan kirki abin da yasa nace muku inna ji wannan inna karanta wannan ayar ha kusan hawaye nake yi inna karanta ayar ina tunawa ne da ma'aifin mu ya rasu lokacin da ya rasu muna yara malami ne daga cikin malumai amadawa kuma ko da ya rasu kahin ya rasu dama ya tsoho ko aikin komai baya iya yi to amma ka san da yake Allah ya marayuwa albarka duk da haka kuma yana da kananan yara tunda ni da nake muku zance ba ni ne karamin su ba baya na akwai kusan su shidda kannaina a lokacin duk da an tsoho amma masha Allah akwai iya kanana tunda a lokacin ma in muna tare da shi sai ai tsammanin ni shi kan shi ne sai ci a dana ne sai ai ta mamaki a tsoho da kai kana da wannan diyan to haka akai aka zo ma'aifin mu ya rasu muna kanana muna da manyan yannu mu ne kananan duka kun ga babu ma'aifi amma kuma duk da haka Allah madaukakin sarki ya samu ka tashi da tarbiyya a cikin diyan ma'aifin mu ba a taba samun wanda yayi shaye-shaye ba kuma yana da diya kusan 30 ba wani abu ba a taba samun mashayi daga cikin su ba mata ba a taba samun mazinaciya ba ko wanda tayi zina wanda za a caga tayi cikin shiye ko abin da ya kama da haka duk da kuwa an taso a irin angun ne wanda sai a hankali kuma kowanne daga cikin su babu wanda bai karatu ba kun babu shi a raye amma alƙawalin da Allah ya in kun kasance mutanen kirki zai kula muku da mi da ƴaƴanku sai wannan ya tabbata kinan daga cikin lamuni da garantir da zake ma diyanki shine ki kasance mutumin kirki sai Allah ya baki diyan kirki ka kasance mi uba na gari sai Allah ya baka ka kasance uba mai tauhidi sai Allah ya baka diya masu tauhidi yan uwa masu girma mun wuce kusan awa guda da ƙarshe daga cikin hanyoyin tarbiyyar yara akan tafarki da musulunci shine addu'a lahum yi musu addu'a yi ma yara addu'a yana da tasiri yi ma yara addu'a koyi ne da tafarki na annabawan Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam daga cikin addu'an sa yana cewa wa junubni wa baniya an na'budu al asnam ya Allah ka nisantar da ni da ni da ƴaƴana akan bauta ma gumaka kaji ko annabi yake wannan addu'ar Allah ya nisantar da shi da ƴaƴan shi akan me akan bautar gumaka kinan Allah ya nisantar da ƴaƴan shi daga shirka kinan Allah ya sa ƴaƴan shi zaman tun masu me masu tauhidi ku rika yi ma ƴaƴanku addu'a yarinya ta yi lahini makonki Allah ya tsine miki albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke dai ce sakarai ke ba da yarinya gaba ba yarinya kirki bace ke kullun ka a kai wance Allah ya shirye ki inna lillahi wa kai Allah ya shirye ki haka ku rika fadin wannan ga ƴaƴanku domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathu da'watun la turaddu akwai nau'in addu'o'i guda uku wanda ba a mayar da su idan an yi su kai sai Allah yake karba daga cikin sai manzon Allah ya ce du'aul walidi li waladi da addu'ar ma'aifi ga ɗansa anan an ce ma'aifi ne min babu taglibil jins amma ana nuhin addu'ar ma'aifa ga ƴaƴansu namiji ne ko mace suna daga cikin addu'o'in da Allah baya mayar da su da an yi su Allah zai karba kidan ku rika yi ma ƴaƴanku addu'a ta gari idan na kawo ababen addu'a yanda take tasiri ga yara ina bada misalin wata mata da take da ɗa matar ce ke bada labari da kanta tace lokacin tana da wani ɗa mai banna ta kasance tana hama da bannarsa tace wata ran akwai wani madubi akwai wata kwalba irin verkin nan da ake kawowa ga matan aure ga ake shiryawa cikin me yake da suna tiruwa dai na mata dai kun san su irin wayannan wanda ake ado da su irin manya manyan nan na ado yace wataran tana sallah kuma a ranan ta ini da azumi tana sallah sai ta ji karan tas wani madibi ya fashe tana sallamewa sai ta ga wannan abun adon ne nata wanda take ji wanda tun tana amarya aka mata shaga ta zaman tuliti zuwa yana nan tace ran ta yi bace tace Allah ya tarwatsa ka kamar yadda ka tarwatsa wannan madubin an gane da kyau ko ɗan amsawa sun amsa yanzu ya aka yi wannan yaron yana nan yaron ya girma ya karatu ma yaron akwai ilimi har yi kasashen turai ya karatu ya dawo ya samu babban aiki har ma yaron yana shirin aure to yanzu kamin ya aure yana ginin gidan da zai shiga da matarsa kuma gini bene ne babba zai yi yanzu sun zai jewaye wajen kula da a ga ginin ya yake sai ya kewaya a ƙarƙashin ginin yana kewaya a ƙarƙashin ginin yana cikin ginin kuma a lokacin shi kadai domin su ma'aifin nasa tare suka zo suna can waje da shi da masu aikin suna tattaunawa shi kuma yana can yana ƙara dudubawa yana a cikin ginin sai ga ginin ya rifta ya hado ana bece ana daga ginar yanda ka san dai madibi in ya hado zai tattake haka akai naman shi guntu guntu aka tattara aka sa cikin takarda aka tayar da shi likita aka kira ta aka ce mata ai danta ya zan babu ta kama sallallami tace ita kuma tana so a nuna mata gawar shi aka ce baki iya kallon gawar shi tace ita dai a kai mata gawar shi aka mata ita dai sai ta gan shi aka duke ta aka kawo ta tana buda ta fada ta zube tana hura ta ce na kashe shi na kashe shi na kashe shi na kashe shi ita ta kashe shi ko ba ita kashe shi ba baki mai yanka wuya kinan ku rika fada ma yaran ku kalma duk yanda yaran ki bata miki rai ko danki kada ki fadin munan kalma wallahi duk in na gamace ko namiji wanda suke yawan sa ma yaran su albarka suna birge ni alhamdulillah mun samu iyaye masu yin haka ina fatan Allah ya sa kuma ku kasance haka inda iyaye ke samu na albarka kuma ku suka samu ayyanku albarka hakan ma muke fatan mu rika samu ayyanku albarka daga cikin hanyoyi na tarbiyyar yara akan tauhidi shine abu na karshe wanda na tuno da shi wanda na tsallake shine nuna ma yara girma da daraja ta Allah madaukakin sarki nuna ma yara wane ne Allah wane ne Allah nuna ma yara girma azimu qudratillah girma da buwaya ta Allah madaukakin sarki wannan ita ma tafarki ne na alqur'ani kuma hanya ce da Allah yake tarbiyantar da mutane ma annabawa ma da mutanen kirki akan tauhidi kina ma yaro kai Allah shine mahalici ba kana ganin hancin nan naka ba Allah ne ya maka shi ka san haka ko baka sani ba ba kana ganin wannan kan naka ba to Allah ne ya maka shi an gane nake ku ba kana ganin bakin naka da kake cin abinci ba Allah ne ya tsaga maka shi ce ko mamma ana kun san cikin yara sai ana yi ana dan abun ga an gane nake ku ko ba yara ba kanana ko yara ɗan manya manya ana nuna musu shine Allah madaukakin sarki ba mu misali na nuna buwayar sa an yi ɗaya daga cikin magabata da ake cewa Uzairu wanda tarihin shi ya zuwa alqur'ani zamu kawo tarihin mu karanta ayatai ta bayanin tarihin sa Uzairu ya kasance ɗaya daga cikin Yahudawa sai wata ran ya biyo a garin Qudus lokacin Bukhtanasar ya rusa garin yayi masa kaca kaca gidaje an kori babu kowa a cikin garin duk an rushe gidaje shine sai Allah yake bada labari aw kan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 aamin thumma ba'atha qala kam labith qala labithu yawman aw ba'da yawm qala bal labith 100 aamin fanzur ila ta'amika wa sharabika لم يتسنى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نقصوها لحما فلما تبين له قال أعلم أنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير أو كما قال تعالى
Allah madaukakin sarki ke ba mu labarin shi yace lokacin da ya biyo wannan sai yace ka anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha wannan garin yanzu Allah ko yana iya maida shi yanda yake ada ana gane da kyau ko yana akan jakin shi da guzurin shi dama yana cikin balaguro ne yana fadin haka nan dan Allah ya nuna masa kwam an gane ko sai na ga kwam ko to shi dan Allah ya nuna masa kwamkin sai Allah ya kwame shi ma'ana Allah ya kashe shi sai kuma Allah ya tayar da shi bayan da Allah ya kashe sai da yi shekara 100 a haka da sai Allah ya tayar da shi yana tashi sai aka ce masa kam labista kwana nawa kai ko jimawa nawa kai wata nawa kai ko shekara nawa kai ko kwana nawa kai a wannan kwancin da kai mutuwar da kai sai ce a ai ban bai wuce kwana ɗaya ko kwana biyu nayi sai Allah ya ce masa bal labista mi'ata am shekara 100 kai a nan kwance an gane da kyau ko shekara 100 kai kuma in baka yadda ba madi ba jakinka ka ganshi sai kassa gashi nan nashi an gane ko to amma kuma ga abincin ka nan fa bai komi ba lam yatasanna ai lam yataghayyar rihuhu wa ta'muhu dandanansa da kamshin nasa bai canza ba yace to yace wanzur ila al'izami kaifa nunshuduha thumma naksuha lahma yanzu dan mu nuna maka lalle mun isa mu ta da wannan garin da kake mamaki kalli wannan jakin kassan wannan jakin naka di ba ka ga ya za mu hada kassan sannan kuma mu lullube kassan da nama a gaban idon sa Allah ya ta da wannan jakin kassa suka hade wuri guda nama ya tsiro jakin ya tashi ya kuka a lokacin da ya ga wannan yace eh lalle na tabbata da Allah mai iko ne akan mi akan komai wanda ya san wannan girma da daraja na Allah zai bi Allah ko ba zai bi sa ba zai yadda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba ba zai yadda ba kun ga haka Allah madaukakin sarki ya masa kuma abin da zai kara tabbatar masa da wannan kin yanzu yana zuwa garin shi garin su yana zuwa sai ya zo gidan shi yana zuwa gidan shi sai isko matar shi ta mutu ya tambaya ina matar shi aka ce ta mutu ina wance kaza aka ce masa ta mutu sannan yace ina dana wane sai aka nuna masa sai ya ga dan nasa tugub tugub shi dan nasa a lokacin yana da shekara 100 domin lokacin da ya bar dan nasa bai cika ma shekara guda ba yanzu sai ya kasance shi da ya tashi yana dan shekara 50 yanzu ga dan nashi ya tsuho shi kuma yana me yanzu dan shekara 100 da dan shekara 50 suna zama dai mutane suka yi ta mamaki Uzairu dai ne yace wallahi ni ne Uzairu kai dana kai dai ne ko yace wallahi baba ni ne gashi yanzu shi da shekara 100 shi kuma da shekara nawa shekara 50 yanda yake a lokacin da ya mutu a lokacin da Allah ya dauki rayuwar shi to a lokacin ne Yahudawa suka ce Uzairu ibnullah kai Uzairu dan Allah ne kaji shekara 100 yayi shekara 100 yayi babu shi nan kun ga gashi ya komo kuma gashi yanda yake kun bayan wannan lokacin da yayi rasu yana daga cikin da suka haddace at-taura to su kuma a hardar at-taura wuya yake mu sai mamaki suke ya aka yake karanta at-taura a cikin kai sai suka ce Uzairu ibnullah kamar yanda yazo al-Qur'ani dan mamaki ai shine abin da yasa kristoci suka ce wa Allah ne suka ce Isa Allah ne dan sun ga abin mamaki ko to shi ma haka Yahuda da suka ga wannan abin mamaki tare da Uzairu suka ce shi ma Allah ne to da Allah mu da muke da oga kwata-kwata wanda ya halicci Isa wanda ya halicci Uzairu akwai wanda jinna muna wani abin mamaki akwai wanda jinna muna wani abin mamaki kenan in kuna nuna mu yaran ku girman Allah da abubuwan da Allah yake yi sai wannan ya tashi da girman da ganin girman Allah babu wanda isa ya zo nuna musu su bauta ma wani abu wanda ba mi ba wanda ba Allah ba in ka ce musu Isa su ai Allah shi ya halicci Isa abinda Isa yake wanda shine abin mamaki ai Allah ya yi Isa wa yake sabko da ruwa Allah ne yake sabko da ruwa shi yasa wannan littafin da ake karantar da yara na muqarrar tauhid mai yan yatsun nan guda uku wallahi littafi ne mai albarka
wanda bai kamata a gaji da karantar da yara shi ba.
Daga dukkan alamu lokaci yayi
ina na shi yayi saboda kun san suna na son girma labarin azumi. Wanda muka so ko tambaye su in suna da tambayoyi suna
na. Tai masha Allah dan a ja lokacin ku.
In ba ku kuma sai a kulkulizi a re.
Ah to masha Allah.
Amma da tambaye su ga wata zo ta ce a tana da tambaya. Ba a yi magana ba.
To masha Allah. To kenan nan muka zo ƙarshen wannan muhadara insha Allah, amma za mu liƙe da tambayoyi kamar yadda Latizo ya bada umarni. In akwai masu tambayoyi, tambayoyi masu ma'ana wanda za su amfane ku, su amfane mu gaba ɗaya kenan, sai a yi tambaya insha Allah. Kuma ina faɗakar da ku wani abu, ita tambaya a kodayaushe ba wai sai baka sani ba ne za ka yi tambaya. Yana daga cikin manhaji ta farki na karantarwa shine ka tambayi abin da ka sani, sai dai a'a dan wanda bai sani ba ya sani ne. Wannan kuma an samo shi ta hanyar hadisin Jibril alaihi salatu wassalam, yazo a wajen manzo Allah yana tambaye sa musulunci tambaya kaza, duk abin da kuma ya tambaya ya sani, amma ya tambaya ne sai da ƙarshe manzo Allah ya ce innahu jibrilu ja'akum yu'allimukum amra dinakum, yazo ne Jibril ne yazo yana tambaya dan ya koya muku addini. Kenan in akwai mai tambaya na abin da bata sani ba, ko kuma a ta sani dan ta ga dai wasu mata suna yi ne tana so a waye musu da kai akan haka, sai ta yi tambaya akan haka insha Allah, daidai gwargwadon abin da muka sani sai mu bada amsa ya Allah ya so. Na alaikum assalam wa rahmatullah. Jazakumullahu khairan. Me hukunci masu cewa dan Allah dan annabi kai mini kaza? Tunda muna babi na tauhidi, yana da kyau a yi bayanin wannan. Wannan baya halatta ka ce dan annabi, a'a ba a hada kowa da kowa in ba wa ba, in ba Allah ba. Kuma idan aka ce haka ba wai an rage darajar manzon Allah bane, a'a an yi abin da manzon Allah ya ce a yi ne. Dan manzon Allah ya ce la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam nama ana Abdullahi wa rasulu, manzon Allah ya ce kada ku wuce guna da iri wajen yabona da kambama ni, kamar yadda yahudawa da nasaru suka yi ga annabi Isa, suka shi matsayin Allah. Ma'ana ba wanda ake roƙo dan wani in ba dan Allah ba. Komi zaka ce dan Allah, amma kana aika ce dan darajar manzon Allah, domin waye ba shi darajar? Allah. Shikenan wannan baka yi da zati ba, kayi da wani aiki ne wanda shi kuma aikin na Allah ne. Kenan shi wannan tawassuli ne kai, an gane ko? Amma dan Allah dan annabi wannan bai halatta ba, sai dai ka ce dan Allah kawai. Wannan shi ne kenan, wallahu ta'ala a'lam. Kenan wannan daga cikin abun da ya kamata ku riƙa nisantar faɗi a gaban yara, dan kada su saba faɗi. Daga cikin kurakuran da kuke, kuma shi ne mace ta riƙa rantsuwa da wani, na sha aradu, na sha ta kwaron kwatsa, ta zo ta kwankwatse ta kuma, na sha ta bayan ɗaki, ta je bayan ɗaki kuma aljanar ta kwashe mata ƙafa, ta faɗi ta kare. Ba a rantsuwa da kowa in ba dawa ba, in ba har ta sha naƙuda, ta zo naƙuda kuma sai an yi hoshi. Kun gani, ku ce jama'an ku bala'i. Kuma wannan abubuwan Allah yana bin ku da halinku ne, tunda asali ba a yi, to amma da kuka yi sai Allah ya bi ku. Wannan shi ake jama'a tanfi, wannan shi ne kenan. Ba a rantsuwa da kowa in ba Allah ba. Manzo Allah ya ce man aksama, me yake da suna, man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka, duk wanda ya rantsuwa da wani wanda ba Allah ba to yayi shirka. Ba a rantsuwa da kowa in ba Allah ba, to kada yaran ku su ji kuna rantsuwa da wani in ba Allah ba shi kadai. Wannan shi ne kenan, wallahu ta'ala a'lam. Ko akwai tambayoyin da suke rubuce? Na'am, a ga dukkan alamu dun malumai ne. Na'am, wala bismillah. Jazakumullahu khairan. Malai yace hukuncin zargi, ma'ana kawar mace ta rika zargin mijinta, ko namiji ya rika zargin matarsa, tunda wa'azin mata ne zamu bangara a bangaren mata. Zargi a cikin aure yana ɗaya daga cikin abin da yake jayo lalacewar auren.
kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ja kunnuwanmu akan zargi domin zargi shine zato. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم كني سنتيا وانزتو ياكوان دو كي إيماني دو من ساشن زتو زنبيني باوي أنا نهين أميكي دا سونا أكوي زرقين دا زتو واندي كي ديدي بني ممونا زتو كلا بيني أكوي حسن الظن أكوي سوء الظن حسن الظن شيني كوتة زتو كيريك زتن ميهن كي mutunan kirki ne to shi wannan ana son shi amma duk zaton da zai zaman towa kishiyar na kwarai to wannan ba a son shi in ba kina da dalilai kwarara ba kinan baya halatta yin zargi a zamantakewa ta aure yawan zargi a zamantakewa ta aure yana jayo abuwa kamar haka abin na farko kina cikin laihi domin kin yi abin da Allah ya hana ki abu na biyu kuma zaki tara ma kanki tension an gane ko domin kullun cikin damuwa kike kin ga an kira shi kin ji muryar mace shikenan a da wace ce ki hira yanzu mamakon ki abin da yake gaban ki muraji'an qur'ani ko ki tunanin wani abin da zai amfane ki yanzu kawai hankalin ki yana can ko kuma faduwar dan gaba da abin da ya kama da haka kinan yana da kyau a nisanci sarki ko kasance masu kyau maza su kyauta matan su zato haka su ma mata su kyautata ma mazan su me yake da su su kyauta wa mazan su zato malamai suke cewa zannu bil mu'minina khairan ku yi mamumunai zato na alkhairi mutunan kirki shi ko da yaushe idan ya ga wani mutun yayi wani abu na kuskure kokarin yake ya fassara sa da wata fassara wadda za ta ba sa uzuri ɗaya daga cikin malamai yake cewa المؤمن طالب عذر إخوانه والمنافق طالب عثراتهم شي متنن كيركي كو دا يوشي ان يغو وني ياي كسكوري عذري yake basa taji muryan mace sai ce mayuwa abiki aikin sa ce ta ga wata mace ta kira mayuwa yar uwarsa ce maimakon wancan kishiyar yazo miki akai ko sai ki fassara shi da haka yace munahuki shi kuma kullum kokarin neman kuskuren mutane yake yi kokarin yi musu fassara mummuna yake yi kuma shi mummunan zato yana zuwa daga zuciya mummuna ce wannan kaida ce suka ce meke da suna az-zannu ala qadri uqulir rijali daidai gurgudan yanda mutun yake daidai gurgudan yanda yake zato in shi mutunan banza ne sai ta tsammanin kowa menene kowa mutunan banza ne in barawo ne tsammani yake kowa barawo ne an gane ko in mayaudari ne tsammanin shi kowa mayaudari ne to haka idan kina zargin mishin ki to alama ce ta kema akwai mi akwai alaman tambaya ta tare da ke to in ba yaki misa gaba wannan shine kenan wallahi ta'ala alam na'am na'am na'am
wai kama sai mu yaro shi bayan
yau
sai wani shi da babu shi bata
na
sai a ce to shi wanda ya bata ta in yayi biki ga wannan da da za a yawo bai arminta shi kuma wancan wanda ya bata kudi shi ma bai biki wai in yayi biki ga wannan da shi ma bai ya bai halitta shi ne shi mai gabana wannan
shi alhamdulillah tambaya da wani dan aka turo wani dan agaji daga cikin mata mutun ne ya ba ya kai kudi ai kudi na aure ko ya kai kudin aure sai yarinyar kuma wani mishi da wani namishi daban ya bata ta yayi mata ciki har ta aihu to kuma sai a ce shi in ya mata in yayi biki bai halitta ya aure ta wanda yayi in yayi biki bata halitta gare shi shi ma wancan in yayi biki bata halitta gare shi kenan ta haramta ga kowannen su duk wanda yayi biki ta haramta gare shi kenan wannan al'ada ce bata da asali a musulunci ba a cewa dan saboda kayi mamace biki da ta aihu ko ma ta hanyar kace ta aihu a ce ta haramta gare ka wannan kuskure ne asali ma wanda ya mata cikin shahida cewa ya aure ta domin al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina tunda kai ka lalata ta kai ka mahaida cewa ka aure ta an gane ko shi wancan mai kudin ya jaye shi yahi al-khairi ya tayi ne wanda ba a lalata ba amma in kuma ya dage yana so babu laifi akan haka, musamman in ya kasance ta lallabiya ce ta kamata, ba aikin ta bane yin haka. Wannan shine kenan. Allah ya shirya da mu kuma ya shirya mu na ƴaƴanmu daga wannan fitnonin na zamani. Na
Masha'Allah,
jazakumullah. Kun ga tambayoyin da duk ya kamata a ce ku ne ke yin su. Na san dai nauyi ne suke ji, amma to Malam Murtala ya wakilce ku. Masha'Allah. Tambayar ita ce wai shin ita ma kamar yanda da an yi kiran sallah dole yake ga namiji shi ya ar wallahi je masallaci, haka ita ma mace, ko kuma ita sai lokacin ta tashi tunda ba masallaci take zuwa ba ta yi sallar ta? Amsa a nan shi ne, kamar yanda yake dole ga namiji da lokacin sallah ya an kira sallah ya ar wallahi je sallah a masallaci, haka ita ma mace dole ne da an yi kiran sallah duk abin da take ta'ashi ta je ta yi, me ta je ta yi sallah. Ita kuma ina za ta yi sallar? A gidanta za ta yi sallar. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Sallah ta kasance ga mumunai abu ce mai lokaci kayyadadde. Ga mumunai, idan aka ce mumunai, maza ne kawai mumunai? Kullu hukmin sabata fi haqqir rijali fayathbutu fi haqqin nisa'i taban illa bi dalil ikhtisas. Duk abinda Allah ya ce maza su yi, to su ma mata an ce su yi, sai da dalil da nuna cewa wannan na maza ne su kadai ko na mata ne su kadai. Kinan kamar yanda yake dole ga maza da an yi kiran sallah su tashi sallah, haka kuma mata. Kuma ku san da cewa mafi girman sharuɗa daga cikin sharuɗan sallah shine shigar lokaci. Akwai ka'idodi guda biyu na malamin fiqh suke cewa al-ibadatu tafutu bi fawati waqtiha illa min udhrin, al-ibadatu al-mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhrin. Duk ibadar da Allah ya ce ga lokacin da za a yi ta, to in lokacin ta ya wuce, to Allah baya son wannan ibadar ko an yi ta, domin ga lokacin da Allah ya ce a yi ta. Misali, kina zamne aka yi kiran sallar magriba, kika ki tashi ki magriba, kina ta aiki ko kina kallakallen ki ko abin da ya kama da haka, har lokacin sallar isha'i yayi, to ko kin yi magriban nan Allah baya so kuma su dole sai kin yi ta. An gane da kyau ko? Allah ba zai baki lada ba kuma sai kin yi ta. Don me? Don ga lokacin da Allah ya ce a yi ta, sai inda uzuri. Misali, kin manta ne ko kuma kwana ya dauke ki, da haka ku ji tsoron Allah. Babu abin da ya yi muna girma a cikin ibadunmu na yanzu na aiki kamar sallah. Ita ce mafi girma, ita ce ibadar da in ta gyaru komai ya gyaru, in ta lalace komai ya lalace. Kina a kula da wannan. Mata suna sakaki sosai akan wannan bangaren. Kuma wasa da sallah yana daga cikin abin da yake jayo azabar kabari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna masa a cikin bacci, kuma baccin annabawa gaskiya ne. Wani mutum da aka aza shi a kan wuta, wuta na bugun shi, bayan wannan kuma an kwantar da shi, ga wani mala'ika da katon dutse yana ɗaukar wannan dutsen yana buga mishi a kan kanshi, sai kanshi ya rududdige, sai dutsen ya gangara, domin saman tudu ne ake mishi azabar. In dutsen ya gangara, sai mala'ikan ya taya ɗauko dutsen, yana ɗauko dutsen kamin ya komo kan nashi, an maida mishi daidai, ya ƙara ɗaukan wannan dutsen ya buga mishi a kan kanshi, kan ya tattake dutsen ya ƙara gangarawa, ya je ya ɗauko shi ya komo ya ɗaga sama, haka azabar ake mishi kenan. Ga wuta na bugun shi, kuma ga dutse ana buga mishi a kan kai, kai na tattakewa. Aka tambayi, sai Manzo Allah ya tambaya, waye ake ma wannan azabar? Sai aka ce su ne waɗanda suke kwana, ma'ana su ne wanda suke wasa da sallah. Ka ji wa Alkur'ani, Allah maɗaukakin sarki yake cewa fawailun lil musallin, azaba ta tabbata ga masu sallah. A kenan sai mu bar sallah? A ba kowa ba, illal ladina alladhina hum an salatihim sahun, sune masu mi wasa da sallah. Kaji wai ba ma wai baki sallah ba, kina sallar amma wasa da ita wai zai jawo miki me, zai jawo miki azaba. Kina muji tsoron Allah mu kula da sallah, mu san da cewa lokaci shine mafi girman sharuɗa na sallah. Wannan shine kenan, wallahu ta'ala a'lam. Na'am, a'lam. Na, jazakumullahu khairan. A wajen sallah suturar da ya kamata mata su yi, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin, idan za ku yi sallah khudhu zinatakum ay khudhu awratikum ay usturu awratikum, ku liƙe suturarku, ku liƙe al'aurarku, mace ita kuma kulluha awra, mace gaba ɗayanta al'aura ne. Kuma malaman da suka bambanta suka ce illal wajhi wal kaffain, ba hadisi bane, hadisi jingina shi ga manzo Allah bai inganta ba, amma ita ce magana ta mafi yawan malumai. In mace za ta yi sallah ko ina jikinta sai ta ruhi, inda yake ba dole ba ta ruhi shine huskarta da tahin hannunta. Misali mace da take da hijabi irin wannan wanda ake hiddo dan yatsa, ake hiddo tahin hannu, akwai malaman da masu ce gani duka hatta hannun ma sai ta ruhi. Kina in mace za ta sallah gaba ɗaya jikinta za ta ruhe, in an ta yi magana mai sauki shine huskarta da tahin hannunta, amma ƙawahu su ma dole sai sun mi, dole sai an ruhe su a wajen sallah. Mata ya daya za a gani mace tana sallah kana ganin dugadugganta, duk mace da take sallah a haka cikin tasa ne to ba ta da sallah, domin ba ta suturta al'aurarta ba. Min shuruti salati satr al'aura, yana daga cikin kuma sharuɗin sallah suturta al'aura. Wannan shine kenan, kenan sai a yi kokari a yi hattara da wannan. Kada a zo a rika ana sallah alhali kuma aikin banza ake yi, wannan shine kenan. Na da sutura da za a huta da ita, sutura da za ta huta da ita shine ita ce ta sallah dai, an gane da kyau ko? Huskar yawwa ita ce wadda ta yi sallah da ita. Na'am, kamar yadda in za ta yi sallah take ruhe jikinta, haka in za ta huta haka za ta ruhe jikinta. Ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat liyajidu minha rihaha fahiya zaniya, duk matar da ta ci ado ta sa turare ta huta, duk namijin da ya kalle ta ya ji kamshin turarenta to za a rubuta mata zunubin kamar ta yi zina da wannan namijin ne. Subhanallah, musulunci ya yi wannan ne kuma don ya kare muku darajarku, domin maza wanda suke masu mummunar zuciya ba abinda suke so kamar su yi ta kallon mace suna jin daɗi da ita, ki kina nan kina tahiya kina neman abinda za ki ci, amma kuma ga wannan yana ta zina da ke, yana ta kallon ki yana jin daɗi, yana biyan buƙatar shi. Kina musulunci ya karrama mace, daga cikin karramawar da ya mata shine ba kowa ya ba damar ya ji daɗi da ita ba, in ba mi ba, in ba halaliyarta ba shine mijinta. Kuma wannan karramawa ce ga mace da wanda za ta zamantowa shaddar kasuwa, kowa yana iya ya kalle ta, kowa yana iya dumi da ita, kowa yana iya hira da ita, kowa yana iya ji daɗin abin da yake so da ita, abin da ya kama da haka. Kuma yin haka shi zai sa ku kasance da daraja da kima, domin duk yanda mace take ga mutunan kirki wanda take a cikin sutura ta yi kima a wajensa, duk yanda mace take bazzara kanta ba za ta taɓa kima ga mutunan kirki ba. Ga mutunan kirki muka ce, amma mutunan manza za ta yi kima a gare sa don yana biyan buƙatar shi, amma mutunan kirki ba za ta taɓa kima a wurinsa ba. Wannan shi ne kiran shi suturta jiki, umurni ne daga Allah maɗaukakin sarki. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina min jalabibihinna, ya kai annabi ka ce ma matanka da ɗiyanka da matan mumunai su sa hijabi, su rihe jikinsu, wannan shi yi musu alkhairi, kuma wannan shi zai sa ba za a cutar da su, ma'ana wasu maza na waje na banza ba za su cutar da su ba, wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Shi wannan kenan yana buƙatar bayani na kansa, shine wani irin hijabi ne kamata a sako? Yawwa,
shine hijabin da ya kamata a sa shine wanda hijabin da ya cika sharuɗa guda uku. Sharuɗa na farko shine Allah ya kuna fatfadan, kada ya kasance sarara ana tsinkaye da jikinta. Na biyu an yastura jami'a badnaha, ya kasance ya ruhe gaba ɗayan jikinta. Na uku Allah ya kuna dayyiqan, an gane ku? In kuma ana iya sa shi a cikin wancan Allah a mai yake da suna shi ne kada ya kasance ya matse jiki. Ni kun san yanzu akwai hijabin da za a sa, amma kuma za a ga yana bayyana sudar siffar mace, shi ma wannan an yi ba a yi ba ne, ko kuma kamar aikin banza ne, ko kuma a ce rishin sani mai sa ka za ta kwana a bisa kan dame da yunwa. An gane da kyau ko? Me yake ji ka za ta kwana a bisa kan dame da yunwa? Ka za ce ki jin yunwa, daddare ne kuma tana zaune a bisa kan dame, ita ta aza a kan dutse ne take, ko kuma a kan tsintsiya ne take, kuma yunwa take ji, sai da safiya ta waye ta gani wai ashe a bisa kan dame ne take, kuma ta kwana da yunwa. Ma'ana shi ne ka wannan kawan misalin matar da za ta sa hijabi, tana ganin tana sa hijabi alhali kuma aikin banza ne. Don me? Don yana bayyana siffar jikinta. Kenan hijabi sharaɗinsa guda uku, ya kasance ya rufe gaba ɗayan jiki, ya kasance ba sarara ba, kuma sannan ya kasance mai hwaɗi, ba wanda yake tsukake ba. Wannan shi ne kenan. Wallahu ta'ala a'lam. Yaha
tunda ana gasa wannan waye masu yaha mayahi su kuwa da gan arbi
mai
jabi su sa mayahi sannan su lawaya su kai
eh kun ga wannan duka
ina ganin waye haka nan mayahi din
eh
mayahi wanga mai kamar matan kai
eh gaskiya duka wannan zayyanawar shedan ne, domin kun san shi shedan duk hanyar da zai bi shi dai yayi kokarin ya ga ya batar da mu. Shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah yace ya ku mutane alƙawalin da Allah ya muku gaskiya ne, don haka kada rayuwar duniya ta ruɗe ku. Na kina so ki hito ki ga kin birge, na kina so a ce kin isa, na kina so ki nuna kina da, kada rayuwar duniya ta ruɗe ku. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur, hakuma mai ruɗarwa kada ya ruɗar da ku. Sai Allah ya ce in huwa shaitan, kamar misalin kamar Allah ya ce huwa shaitan, mai ruɗar wannan shine shaitan. Lakum aduwwun, shaitan maqiyunku ne, fattakhiduhu aduwwa, ku rike shi maqi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, aikinsa shine yana kokarin samun abokan da zai shiga wuta tare da su ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan liƙe da wannan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a wajen miki da suna wajen mata yana musu huduba, da ƙarshe abin da yake musu yace inni ra'aytukunna akthar ahlan nar, ni na gan ku kun yi kowa yawa a cikin wuta. Muna faɗin wannan idan saboda masu rabon rabauta su wa'azu da wannan su rabauta da yardan Allah. Sai wata ce ya manzon Allah dan me yasa? Sai manzon Allah yace inna kunna takfurna al-ashir wa takfurna al-la'na, kuna yawan la'anta kuma kuna yawan kafirci ma mazajen ku. Daga cikin kafirci ma mazaje shine huta ba a cikin suturar da ya dace a huta ba, din babu namijin da yake so mace matar shi ta huta a cikin sutura wadda bata dace ba, domin amana ce a kansa. Kenan dai mu yi kokari mu yi karfin zuciyoyinmu. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, duk wanda yake tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa, duk wanda ta ji tsoron ranar da za ta hadu da ubangijinta kuma ta hana ma rayuwarta abinda take so, ma'ana ta hana son zuciyarta. Domin diyawa daga cikin abubuwan da kuke kun sani, diyawa daga cikin abubuwan da muke mun sallahi ne, amma me ke sa mai son zuciya? Hausawa ke cewa son zuciya bacin zuciya. To shi yasa Allah ya ce duk wanda ya saba ma son zuciyarsa, zuciya tana so, amma kika tuna ba haka Allah yake so ba haka Allah ya umarni ba, kika hana kanki
sai Allah ya ce fa innal jannata hiya al ma'wa, to aljanna ita ce makoma. Wallahi babu gidan dadi in ba aljanna ba. Duk abin da kike so da a baki, duk abin da kike so wallahi ba za ki ji dadin wannan rayuwar ba. Duk abin da aka baki karshe sai kin zo a koranar da baki da lahiya, karshe sai kin zo a koranar da za a bata miki rai, ran danki zai bata miki rai, yadda zaki zo tsuha ya zo kina so ki ci abin ba kaza a hana miki, to me yasa ba za ki bi Allah ba? Wannan shine kiran Allah ka ba mu ikon hin karhin zuciyoyin mu, anan zamu dakata inda muka samu daidai. Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta muna, karancin ilimi ne da kuma ajizanci na dan adam. Da karshe kenan, musan zamu ba lattizo alike muna da addu'a kenan insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.